Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niya a kuma na ya samu Alfa Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Suko masu na'urar kwamfuta a lokacin da suke son kamun tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku yau Lahadi 30 ga watan Satumba na shekarar 2018. Ladan Ibrahim Awane daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shin namu ya kunsa, Nazir a ba mu kanin labarai.
To kamar yadda jami'a Indonesia ke fadi, adadin mutanen da suka rasu sakamakon girgirzar kasa da kuma tsunami a Indonesia ya kai mutum 832. Sai kuma dubban 'yan kasar Brazil suka hau kan hanyoyi a jiya Asabar domin yin zanga-zangan nuna kyama ga dan takarar shugaban kasa mai aƙidar ra'ayin riƙau. Wata mahaukaciyar guguwa ta ratsa Japan a yau Lahadi.
To madalla kanin labaran kenan, a cikin shirin za ku cewa an janye yajin aiki a Najeriya. Kana kuma za ku ji mun kawo muku rahoto akan gano motar General Idris Alkali wanda ya bace cikin watan jiya. Sai kuma zaɓe da ake a gudanarwa a jihohi daban-daban. Daga nan za mu kawo muku shirinmu wato Idan Kwata na Rike. Kana mu kawo sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Amma sai da duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum. Kamar yadda jami'ai a Indonesia ke fadi, adadin mutanen da suka rasu sakamakon masifar girgizar kasa da tsunami da ta afku a Indonesia ya kai mutum 832 sai kuma mutum 540 da suka jikkata. Har yanzu jami'an na cewa adadin na iya karuwa. Mai magana da yan hukumar agajin gaggawa da masifu na kasar Sutopo Purwo Nugroho ya ce adadin yawan waɗanda masifar ta rutsa da su karuwa yake yi. Kamar yadda kafar yaɗa labarai ta Faransa ta rawaito Nugroho na cewa a yau Lahadi za su fara binne mutane saboda tsoron yaduwar cututtuka. Shugaban Indonesia Joko Widodo ya isa birnin Palu a yau Lahadi, ɗaya daga cikin biranen da masifar ta afkawa, domin duba irin barnar da ta afku. Shugaban ya yi wa dakarun da aka kai aiki wurin jawabi inda ya ce su shirya yin aiki babu dare babu rana. Kimanin mutane 17,000 ne suka yi hijira a wani sansanin wucin gadi a cewar hukumar kula da masifu ta kasar Indonesia. A ranar Juma'a ne dai igiyar ruwa mai karfi ta afka a kan birnin Palu da Donggala a tsakiyar yankin Sulawesi inda ɗaruruwan mutane suke jikkata sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 wacce ta haddasa ambaliyar ruwa na tsunami mai tsayin mita 6. Yankin ya fuskanci motsin ƙasa bayan girgizar ƙasa da ta afku har 209 wanda hakan ya janyo lalacewar filin jirgin sama da hanyoyin mota da kuma hanyoyin sadarwa da sauran gine-gine masu amfani. Wannan adadin mutanen da suka mutu na birnin Palu ne kawai sakamakon har yanzu babu wani cikakken bayani daga Donggala. Jami'an kungiyar Red Cross sun ce babu wani bayani da suka ji daga Donggala kuma hakan ya sa su cikin damuwa matuƙa sakamakon akwai mutane kimanin 300 da ke zaune a yankin. Hukuma ta ce wannan tashin hankali ne mara daɗi amma abin da zai iya biyo baya zai fi muni. Sai wata mahaukaciyar guguwar ta ratsa Japan a yau Lahadi wacce ta janyo aka hana jiragen sama da na ƙasa aiki ciki har da yankunan Tokyo a lokaci guda kuma jami'ai na gargadin saukar ruwan sama mai ƙarfi gami da iska. Gonaki da gidaje a Miyazaki wani tsibiri da ke kudancin Kyushu ya tumbatsa da ruwa a yayin da guguwar ke ratsa kudu maso yammacin na Japan. An ba da izinin kwashe dubban mutane a yankunan da masifar ta afkawa ciki har da birnin Tokushima wanda ke da mutane 250,000 a tsibirin Shikoki a cewar kafar yaɗa labarai ta NHK. Kimanin mutane 51 ne suka jikkata a kudancin na Japan. An soke dai tashin jiragen sama a baki ɗaya a Japan ɗin ciki har da Narita da Haneda. Guguwar ta lalata layukan lantarki a kudancin tsibirin Okinawa a jiya Asabar. Ana tsammanin tsunami wato guguwar ta fada birnin Tokyo a daren yau Lahadi inda za ta sauka arewacin Japan a gobe Litinin. A watan Yulin da ya gabata ruwan sama mai tsananin ƙarfi ya yi sanadiyar mutuwar mutane har 221 a Japan ɗin. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Sai Brazil inda dubban mutane suka hau kan hanyoyi a jiya Asabar domin yin zanga-zangar nuna kyama ga dan takarar shugaban kasa mai aƙidar ra'ayin riƙau wanda ke kan gaba. Dan majalisar da ke campaign dinsa ya ƙara bayyana irin rabuwar kan da kasar mafi girma a kudancin Amurka ke ciki. A wani taro mai kama da kalankuwa a Rio de Janeiro, masu zanga-zanga sun yi rawa da waka gami da kuwar ba shi suna cewa ba shi ba. Wannan kalma ita ce kalmar da kungiyoyi da dama da ke kokarin hana Jair Bolsonaro da shugaban ya zama shugaban kasa a zaben da za a yi a watan Oktoba. Kimanin mutane 700 ne suka hadu a babban birnin kasar na Brasilia domin yin Allah wadai da dan takarar a cewar kiyasin jami'an 'yan sanda. Amma akwai wasu 'yan kananan taruka da aka shirya a wannan karshen makon domin nuna goyon baya ga dan takarar. A yanzu haka dai Bolsonaro shike kan gaba a kiyasin gwaji da aka yi inda yake da kashi 28 cikin 100 na magoya baya a cikin masu zabe. Amma kuma shine yake da yawan marasa goyon baya fiye da kowane dan takara. A yayin da ake tsaka da binciken wanda ya tsayar ya zama alkalin babbar kotun Amurka, shugaba Donald Trump ya tsaya kan bakansa na goyon bayan mai shari'a Brett Kavanaugh, inda ya ce, "Ina fatan a ƙarshe komai zai daidaita." Trump ya yi wannan batu ne ga manema labarai a White House inda yake kan hanyarsa ta zuwa kamfe ɗin siyasa a jihar West Virginia, inda ya nuni da hukumar FBI na kan al'amarin suna yi wa kowa da kowa tambayoyi, ciki har da matan da suke zargin Kavanaugh da neman yin lalata da su ta ƙarfi. Shugaban ya ƙara da cewa, "Ina tsammani sakamakon zai yi wa mai shari'a Kavanaugh kyau."
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu bude taskar rahotannin namu da rahoton jan yajin aiki da ma'aikatan Najeriya suka yi. Madina Dauda ta halarci taron manema labarai da kungiyar kwadago ta Najeriya ta kira kuma ta tattauna da shugaban ma'aikatar ga Madina.
Comrade Ayuba Waba, yanzu ka kira taron manema labarai ko menene dalili?
Mun kira taron manema labarai domin mu janye ko kuma mu dakatar da wannan yajin aiki da muka fara yau kwana hudu da suka wuce. Kuma abin da ya kawo ga haka kamar yadda na faɗa shine mun samu tattaunawa da gwamnatin tarayya, kuma dama buƙatar mu shine wannan committee da yake tattauna sabon tsarin albashi ta dawo ta gama aikin ta domin a samu a bada wannan sabon tsarin albashi. Kuma alhamdulillahi kamar yadda na faɗa mun riga mun samu wasiƙa da tabbaci akan cewa committee nan za mu yi meeting ran hudu da kuma biyar ga wata. To muka ga cewa bai dace ba kuma a ce an je wannan taro tunda buƙatar da muka nema kenan bai kamata a je an je wannan taro ana kan yajin aiki ba, ya kamata a bada fili da kuma fifiko yanda za a tattauna cikin tsanaki yanda kuma za a samu fahimta. So kamar yadda na faɗa dama abinda muka nema kenan committee din nan ta zo ta gama aikin ta domin a tura report din zuwa wurin shugaban kasa kuma a ga yanda ma'aikata za su samu gajiyan wannan sabon albashi. Kuma alhamdulillah an samu wannan, to shi yasa muka kira taron manema labarai dukkanmu shugabannin kungiyar kwadago na Najeriya muka bada wannan sanarwa akan cewa wannan yajin aiki an dakatar da shi daga yau.
To shikenan ba za a ƙara ci gaba ba koda bayan taron ko yaya kenan yake nufi?
To ai dama yajin aikin kamar na jan kunne ne, kuma da muka ja kunne mun ga cewa dama yaro in yana jin yunwa dole sai ya dan kuka. Kuma mun dan ja kunnen mun ga kuma an nuna damuwa da kuma an sa himma a cikin abin. So bisa ga haka muka ga ya kamata a dakatar watan an jingine wannan yajin aikin na wani dan lokaci mu ga yanda abubuwa za su kaya, kuma mu ga cewa yanda za a samu biyan bukata akan wannan sabon tsarin albashi. Kuma kamar yanda nayi bayani jihohi da yawa wanda da gwamnatin suna cewa ba za su iya biya ba suna jan kaban baya, naga da yawa sun bada sanarwa kan cewa duk abin da aka gudanar za su biya, har wanda ba baya biyan albashi gwamnan Kogi naga a jarida yau ana cewa ya ce zai biya tsarin albashi. Amma ba nan take ba, duk wanda yake da sauran rina a kaba watan bai samu ya biya albashin ma'aikata ba, kaga ko lallai sai yayi clearing din wannan kafin mu yi gaba. kuma shi yasa muke kira da babban murya da niyyarmu duk inda ake da irin wannan matsalolin su ci gaba da yajin aikin, amma muka ga cewa ba za mu yi ma 'yan Najeriya adalci ba idan aka yi haka.
To daga janyewan yajin aikin ma'aikata sai a jihar Plateau, inda aka ga wato motan General Idris Alkali wanda ya bace kwanakin baya. Ga kuma Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jami'an tsaro sun gano motar General Idris Alkali a cikin tafkin da suke yasa a yankin Duradu da ke karamar hukumar Jassa Kudu a nan jihar Plateau. Tun ranar 3 ga wannan wata na Satumba ne dai General Idris Alkali, wanda ya ritaya a matsayin daraktan gudanarwa a helkwatar hafsoshin sojan Najeriya a watan jiya, ya bace a cikin jihar Plateau. Jami'an na soja wanda suka dukufa neman General Alkali sun shiga yasar wani tafki da suke zaton an jefa motarsa a yayin da rikici ya rutsa da shi. Kakakin runduna ta musamman a jihar Plateau Manjo Umar Adam ya ce sun gano motar General Idris Alkali ne a cikin tafkin.
Wato yau dai Allah ya ba mu sa'a mun gashi wannan har inda ya kai ga muka ga wannan mota nashi a cikin wannan ruwa. Ko da shi ke ruwan ba mu gama yashewa ba kuma a cikin wannan motan
ba a samu gawan shi ba.
Ba mu samu gawan shi ba kuma kamar yadda ne bayani har yanzu dai ba mu san abin da ke cikin kasar ruwan ba. Kuma Allah ya yarda sai mun kun yashe wannan gaba ɗaya mun tabbatar da menene abubuwan da suke kasar ruwan nan. Cikin motan an samu ɗan kayan shi na suturanta, an samu takalmin shi a cikin wannan kaya, kuma har da wani t-shirt ɗin shi ma da muka samu na rigar soji da sunan shi a rubuce a ciki. Kuma insha Allah kamar yadda har intelligence report ɗinmu ya yi lidin ɗinmu muka samu shi wannan mota wanda kuma suka yi wannan mugun aiki. In Allah ya so ya yarda shi ma intelligence ɗin za mu yi amfani da shi kuma za mu binciko su kuma za mu kore su kuma za su fuskanci hukunci yadda doka ya tanada.
Kakakin rundunar STF kenan a nan jihar Plateau Manjo Umar Adam. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kama sa'a da wasai wani zo su shawo cikin dawa filin daga mamman sani.
To Allah ya kyauta. Yanzu kuma za mu duba batun zaben fidda 'yan takarar gwamnoni da ake yi a kusan fadin tarayyar Najeriya. Wajohin sun kai ga farawa, wasu kuma ba su kai ga farawa ba, amma bari mu faro takon daga jihar Kano Najeriya.
Jimlar 'yan takara biyar ne ke fafatawa a zaben fidda gwani na takarar kujerar gwamnan Jigawa da jam'iyyar PDP ke yi a yau Lahadi. 'Yan takarar sun hada da Malam Aminu Ibrahim Ringim da gwamnan farar hula na farko a jihar Jigawa Barista Ali Sa'ad Burnu Kudu da Alhaji Dalla da Auyo da Tijjani Gaye Kiyawa da kuma Honorable Adam Ahmed Sarawa tsohon shugaban majalisar dokoki ta Jigawa. Adadin wakilai masu jefa ƙuri'a kimanin 3,000 ne za su kaɗa ƙuri'a a zaben da suka fito daga ƙananan hukumomi 27 na Jigawa, kuma tuni suka hallara a filin ƙwallon ƙafa da ke birnin Dutsen jihar Jigawa a cewar shugaban PDP na Jigawa Alhaji Salisu Mamuda. Jimlatan wakilai nawa ne za su kada ƙuri'a a zaben?
Allah sun ga mutum mu dani wani abu a cikin gudan hankali kuma nan da ga Allah anda kowa zai ga su a jam'iyyar PDP ta fito da adalci da wani harka shi ta
zaben. A jam'iyyar APC kuwa gwamna Badar Abubakar ne ke karawa da Pharmacist Ubala Hashim a zaben da ke gudana a ƙarƙashin tsarin Ertinke wanda ake yi a dukkanin akwatunan jihar fiye da 3,000. Har yanzu dai ba a kai ga fara samun sakamakon zaben ba a matakin akwati. A Kano kuwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje ne shi kadai ke takarar neman APC ta bashi tikitin tsayawa takarar gwamna. Sai dai babu fitowar mutane sosai a wasu daga cikin cibiyoyin kada ƙuri'a, yayin da kuma a wasu mazaɓin ba a fito da wuri ba. A ɗaya hannun kuma tun kimanin karfe ɗaya rana ne aka fitar da sakamakon zaɓe a wasu cibiyoyin zaɓe da ke sassan birnin Kano da kewaye. A hannun guda kuma uwar jam'iyyar PDP ta ƙasa ta dakatar da gudanar da zaben fidda guni na gwamna a jihohin Lagos da Imo da kuma nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To daga jihar Kano bari mu je Bauchi da Gombe mu ji kuma wainar da ake toyawa a can.
Tattaunawa da shi ta yi taho shugaban jam'iyyar APC a Bauchi Uba Nana ya tabbatar mini cewa ana jiran isowar sauran jami'an zaɓe daga Abuja.
Akwai wanda suke isowa, akwai kuma wanda suke tafe.
Amma kamar misalin karfe nawa ne za a fara?
Editor suna gama isuwa shi kenan kawai. Dama can wani wanda da ya set, kawai namu ya set. muna jiran su kama su gama isowa ne shikenan.
To babu da wata matsala.
A babu ba ba matsala. Amma dan da aka samu kawai jiran delivery to delivery ta yi shi ne aka samu zuwa amma suna da insha Allah. So any moment suna isowa kawai shikenan. Dan jinkirin da aka samu na abin nan rabon kayayyakin aiki ne. Amma an kammala wanda kuma suna tafi any moment ba kowane lokaci za su yi isowa. So suna iya isowa shikenan wakilin masu a ganin hukumi register da wanda suke ganin hukumi Allah kai wannan kira ga mutanen mu akan cewa su dan kara hakuri dan takaitacce.
To sai dai kuma na hira da wasu mutane guda biyu daga karamar hukumar Misau a yayin da wani ke cewa an yi zabe ɗaya gudan kuwa cewa yi ƙarya ne ba a yi zabe ba.
A ranka yi ne mun fara wani wajen ma kun gama.
Za a yi ba kayan aiki ne.
An kawo kayan aiki tun yau jiran ka yi dai.
Shugaban jami'a ko ya gaya mun ya ce ma ba isar da kayan aiki ba tukunna. Shi ubana na shi yake gaya mun wannan bayani.
Yanzu an mura zabe ranka yi dai.
A wane da zabe kenan? Zaben da babu officials.
Zabe na Allah da Annabi Lahi aka yi ana dirga ɗaya baya biyu uku.
Ƙarya yake yi ba a yi zabe a Misau ba.
To.
Gashi nan jama'a suna nan a tare a stadium ana cewa an taga zaben sun gide fita su bar gurin.
Haka ne.
Fatan ana iya irin wannan yaƙi cikin zambacin aminci a ce muku an taga zai kun tafi a zo a yi. Ana irin wannan amma dai jama'a suna nan ba su tafi ba har yanzu haka.
To abin da ake ciki dai masu ai ba su zo ba. Na yi kuma magana da su a Abuja ba su taso sun zo ba.
Dr. Ibrahim Yakubu Lame na daga cikin 'yan takarar kujerar gwamna. Ya yi zargin a wasu wuraren sun gudanar da zaɓe duk da kasancewar jami'an da ake jira daga Abuja ba su iso ba.
To abin da ake ciki dai masu ai ba su zo ba. Na yi kuma magana da su a Abuja ba su taso sun zo ba. Amma a nan mutanen gwamnati suna ta tarawa suna zaɓe suna tara mutane da su da suna yare
da ba. Mene matsayinku akan wannan abu?
Akwai cin da za su zo daga national ba su zo ba. Ko ba a zauna da mu an ce mu ɗan takara an gaya mana ga inda za a yi zaɓen nan ba. Ba a gaya mana ba. Ku zama da kaya za a yi zaɓe kawai haka. Ku tashi kawai da safe ku ɗebi mutane ku tura su da ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan sa'usa ba saboda wani wanda shi ma ɗan takara ne.
Sai dai a jihar Gombe tuni an fara gudanar da tantance wakilan da za su gudanar da zaɓen. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe 11 na safe da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu yau a cikin shirin wakilinmu a Katsina Zara Din Sani ya dawo mana da hirar da yayi da ɗaliban da Malam Salisu Niga ya horas har suka farga suka bar shaye-shaye sun yi bayanin irin yadda suke jin dadin nasarar da suka samu bayan sun bar shaye-shaye.
Sunana Muhammad Hassan daga garin Kano nake nan Najeriya.
Na ganka a kusa da malam yanzu haka. To wani bayani za ka yi mun?
Abin da ya sa na je nan gefen malam rashin ji ne dai.
To na ga gashi har malam ya shaida mun cewa har jami'a za ka fara a nan garin Katsina. To wani bayani za ka yi mun dangane da wannan?
Ina zaune a nan ina karatu ina hadda. Malam ya gani cewa zan iya hada ina da interest da boko din. Aka hado takarduna aka sa aka sa na rubuta jam. Na ci sosai kuma zan fara insha Allah wannan sati mai zuwa.
To kuma ka sha shekaru nawa a nan Katsina?
Nan shekara ta yanzu daya da dan watanni haka.
Kuma yanzu lahiya lau kake jinka?
Alhamdulillah.
Da irin abinda aka kawo ka da dai yanzu ba kamata na irin wannan abu.
Alhamdulillah sai dai in yi wa wasu fada.
Ina so in ji sunanka.
Sunana Yasir Huza.
Daga
Zamfara.
To yanzu wani bayani za ka yi?
Ko da aka wani ni ma dai don rashin jin na. Amma dai da taimakon Allah da aka kawo mana wurin malam ana rubutu ana bamu sannan muna karatu alkur'ani sosai. To duk shi yasa duk abubuwan don da karshe ma har kamar na kai wani stage na depression irin ka zama hopeless haka. ka zama kaman baka didar amfani ga society haka eh ga rayuwa wanda shi ne ma zaka ga shi mutun yayi commission na kaman suicide haka kaman ya kashe kanshi da kanshi eh saboda mi ya baya ya give you up don ku da kawai nan story da nika sa da kuma nika sawa ya canza su ko da rubutun nan da aka bani na karatu alqur'ani ne nika yi duk hankali na sai ya dawo
to gashi kuma yanzu har jami'a ma zaka je wani farin ciki zaka nuna
a to na gode ina godiya ga Allah da kuma shi malam saboda tasila ta ce ha Allah ya sani da wani ma ne zama mutum don ga lokacin da aka kawo ni ba wanda zai so ya ga na zauna kila da dan shi saboda mi ya san halin da nake ciki da wato yana da cikin farin cikin da zan yi ni ma na zama mutum zuwa nan
to akramakallahu zan so in ji cikakken sunan ka ganin cewa kai makusanci ne ga shi malam
to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Abubakar Sani katsina nan kofar Darbe
to akramakallahu ga dalibai mun gani sai ya kuke tahe da wadannan dalibai
kamar yanda malam ya bayani to kawai taimakon Allah ne dan ita shari'a a hannun Allah da ma take kamar yanda malam ya hade ta haka ta hanyar koyarwa da jawo hankali da san shi dama wanda don ya bace ya kauce daga hanya to babu abin da ke jawo shi akan daidai irin wa'azi da kuma nuna mishi ba daidai ba
to kuke koyar da waɗannan yara ganin cewa za ka ga wani lokaci an kawo yaro irin an hasai ku hada mai da ankwa to akwai wani lokaci kaidaidai da kuke na ganin kun cire mai ankwan na haya zo ya fara zama irin da kawahun shi lahiya lahu
to ai kamar yanda ka gani su ma wanda suka hada cikin alqur'ani dinnan da kake ganin su kusa da mala duk sai shiga irin wannan yanayi din na shi ainihin mari din ba wani abu bane ba shi marin wani abu ne wanda jan hankali jan kunne mutun ya gane cewa shi yayi ba daidai ba sanadiyar da aka sa mishi mari kenan so kuma akwai wasu abubuwa dai na addu'o'i wanda shi ainihin kanshi mari din yake dauke tare da shi wanda shi wannan sirri ne na mala
to ku kuke koyar da waɗannan yara yanzu ha kuna da sama da yara 300 ta iyayen suna ku zuwa duba yaran nan koko suna ban muku su ne
ka san shi so da wani yaron ya zaga ya zama abin da ya zama fitina a cikin al'umma ya zama fitina a cikin gida a society din ya samu ya shafi kowa so wani in ya riga ya dauko ya kawo kawai ya ce malam da Allah da annabi da Allah da annabi a ce maka ansa to daga inda ka ansa wani ka to sai wannan saboda in ka tausaya ka raba kaya daga cikin gida da kuma cikin al'umma in ka kyale shi zai wata illa ko ta'asa ga al'ummar kasa to in an taimaka an ansa ansa wani kana ganin sai bayan shekara da shekaru masana shi ya huta da kaya kuma muna yabin makaranta da aiki so wasu kuma alhamdulillah sukan zo wata-wata don muna da tsare-tsare na zuwa ziyaran yaro da aka kawo da irin yanayin diba su da yanayin ma'amalolinsu don mu ba mu farin cikin mutum ya kawo yaron shi ya taya for a main time bai dawo ba ya zo ya ringa ganin wani irin cigaba aka samu ma yana kara taimaka mana akan tarkokin to za ka ga wanda suke irin wannan muna jin dadin wannan wanda kuma suka zo suka aje har ma wani lokaci ne na ka ringa fada za mu zo mu aje yaran nan waje dan malam a zo a san yadda za mu kai su kotu kuma kamar malam ya ce a yi hakuri kar a kai ai mutum din da ya san ya kawo zai zo ga dan shi to wannan har zo ne to nan insha Allah sai mu gwada mashi yayi ba daidai ba so kuma muna dan experience din wani abu akan irin wannan cewa watakila su daga iyaye akwai rashin kula da ainihin tun yaron yana gida wanda kila shi ya sanadi ya shiga shi cikin waɗannan muganyar ɗabi'un da ya sa ya canza ɗabi'un shi wanda da yana samun kula kila yanda ya dace to ba zai canza ba ya koma irin wannan hanya ɗin to ta hanyar su kuma akwai special treatment da mu muke ba su a makaranta wanda muke canje musu hankali kan wancan tunane-tunane ɗin to akan jawo su kusa da su irin haka sai ya danye musu raɗaɗin rashin wancan uwaye ɗin
masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da Julie Gresham da ta bada umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya
ubangijin Allah to gaba ka ji addu'ar mallamai
to a gaida Hafsat Muhammad yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana sakon farko ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gomben Najeriya yace assalamu alaikum murya Amurka muna fatan wakilai da masu ruwa da tsaki wato delegate a jami'un APC da PDP za su taimaka wa zaba mana yan takara na gari a zaben fitar da kwani da ake yi a yau muna addu'an Allah ya zaba mana mafi alheri a dukkan jihohin da ake wannan zaben amin Assalamu alaikum muryar Amurka. Mulki na Allah ne shike ba wanda ya so zaben fitar da yan takara da ke wakana a jihohin Najeriya a ciki har da jihata ta Yobe. Muna fata za a kammala zabe lami lafiya, kuma ina kira ga waɗanda ba su samu nasara ba su goya ma zababbu baya domin samun ciyar da ƙasa gaba. Daga Bariya ya unguru jihar Yobe. Shi kuwa Shewa Adamu Rijau ya ce a yanda zaɓukan fitar da gwani na 'yan takara a jam'iyyun siyasar Najeriya ke gudana, nake shawartar 'yan uwana matasa da mu guji bangan siyasa domin ba inda za ta kai mu sai ta shidda na sani da kuma cizon yatsa, duk dai wanda ya ƙiji tabbas ba ya ƙi gani ba. Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu yi tsokaci akan yin murabus din tsohuwar ministan mata da kuma fitar ta daga jami'ar APC. Hakika hakan bai zo mana da mamaki ba tun da dama ta jima da furta kalaman da ke nuna za ta bar jami'ar. Daga ƙarshe muke cewa Allah ya raka taki gona. Sako daga Aminu Adauma Lamadori da Rayu Dakot Dunari a jihar Jigawan Najeriya. Assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa. Sunana Asma'u Matar Bashar Kansila Sojan Najeriya Dilrin da jihar Kebbin Najeriya. Gaskiya ya kamata hukumar lafiya ta ƙasar China da gwamnatin ƙasar su gaggauta ɗaukar matakin daƙile cutar HIV wato SIDA a ƙasar, ganin yadda yawan masu ɗauke da cutar ke ƙara ƙaruwa a ƙasar, domin masu yi magana sun ce gyara kayanka ba zai taɓa zama sauke mu raba ba. Salam sashen Hausa na murya Amurka. Hakika mu 'yan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya mun gamsu da sake tsayawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a matsayin ɗan takara karo na biyu a zaben shekarar 2019 mai zuwa, domin mun gamsu da yadda yake tafiyar da mulkin ƙasarmu Najeriya. Muna don Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana. Amin summa amin. Sako daga Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dilin Daji da Sani Umman na Liliya mai makuku jihar Kebbi. Wakilan jama'a a zaben fitar da gwani wato delegate, da fatan za ku zaɓo wa jama'a 'yan takara na gari waɗanda za su fitar musu da kitse a wuta. Daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Sako na ƙarshe ku ya fito ne daga Zainab Ibrahim Musa Wada Barkin Ladin jihar Filato. Ta ce assalamu alaikum VOA Hausa. Allahu akbar. Tabbas ci gaba da kame-kame yan uwanmu Fulani makiyaya da ake yi a ƙaramar hukumarmu ta Barkin Ladi, hakan sansan bai dace ba. A ci gaba da aiko da wasiƙu, mu kuma za mu ci gaba da karantawa. To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma wannan kara takaice.
Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce har yanzu ba ta tsayar da lokacin da aka dade ana jira ba na haduwar shugaba Donald Trump da mataimakin Attorney General wato Rod Rosenstein, mutumin da ke duba binciken shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. A wani rahoto na kwanan nan da jaridar New York Times ta buga ta ce Rosenstein ya yi tunanin daukar hirar Trump domin a waya domin samar da shaida da za a cire shi daga office domin bai cancanci yayi mulki ba. Rosenstein ya ba da sanarwa inda ya kareta wannan zargi. Mai magana da yawun White House Sarah Sanders ta fadawa kafar yada labarai ta Fox a ranar Lahadi cewa zaman tattaunawar tsakanin mutanen biyu za ta iya faruwa a wannan makon, ko kuma a iya tura ta zuwa wani makon sakamakon abubuwan da ke faruwa wanda ya shafi Brett Kavanaugh dan takarar zama alkali a babbar kotun Amurka wanda Trump ya tsayar. Al'ummar Macedonia na kada ƙuri'a a yau Lahadi kan ko kasar za ta sauya suna. An buƙaci 'yan kasar da sauya sunan kasar zuwa Macedonia ta Arewa domin kawo ƙarshen ja'in jidda aka kwashe shekaru masu yawa ana yi da makwabciyar kasar wato Greece domin share hanyar shiga kasar cikin ƙungiyar NATO da tarayyar Turai. Greece ta ce sunan Macedonia mallakin yankin Arewa ne kacokan, wanda amfani da sunan ya nuna niyyar Skopje na mallakar yankin na Greece. Tsawon shekaru Greece da ta rika takura Skopje da ta sauya sunan kasar, inda ta matsa mata namba da ta rika amfani da wani sunan na tsohuwar jamhuriyar Yugoslavia ta Macedonia a Majalisar Dinkin Duniya.
To mahadalla, da wannan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe, domin wannan shine cikakken shirinmu na wannan satin. Sai gobe za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki, ko har da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim ke shirya kuma ya gabatar. Yanzu Amadun Kwado kuwa nan sashen Hausa, musamman shi Nazir Ahmed Hausa da ya taimaka mu gabatar da shirin, da Bonsu Tufa wanda ya shirya kuma ba da umarni, da injiniyanmu Tiang Wang. Ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai gobe idan Allah ya kai mu. Auni lafiya.
rester branché sur le